This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu taurare assalamu alaikum da fatan an wuni lafiya. Sunana Murtala Faruk Sanyinna tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki. Muke farin cikin sake dawowa a wannan shirin na daren yau Alhamis 27 ga watan Yuli. A cikin shirin namu na yanzu bayan labaran duniya za ku ji cewa a Najeriya wata babbar kotu a jihar Sokoto ta ba da umarnin dakatar da tuɗe sarakuna 15 da gwamnatin jihar ta ba da sanarwar cire su a can baya. To sai dai gwamnatin jihar ta ce an makara.
To haitar da ita da suka yi ya zama ihu bayan haji, domin ko da suka yi shaida jiya ko shekaran jiya ko yanzu ka haitar da ita dai ta riga dai ta ɗebe FTC ɗinta babu shi.
Sannan za ku ji alƙiblar da 'yan takarar shugaban ƙasar Amurka Joe Biden da Donald Trump za su mai da hankali a muhawarar da za su fafata a daren yau, da kuma muhimmancin irin wannan muhawara ga demokuraɗiyya a ƙasashe masu tasowa musamman na nahiyar Afirka. Kan wannan ne kuma muke fatan za ku kira can gaba a cikin shirin domin bayyana ra'ayi. Muna kuma nan tafe da shirin yanayi da muhalli. To amma duk kafin waɗannan sai mu fara da labaran duniya tukunna.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniya. Masu zanga-zanga sun sake koma kan tituna a Nairobi, babban birnin kasar Kenya, a yau Alhamis. Suna masu cewa ba sa tunanin maganar da shugaban kasar William Ruto ya yi na dakatar da kudurin doka haraji da ba amince da shi ba ta gaske ce. A nan 'yan sanda ne ke harba barkunan tsohuwa don tarwatsar cunkoson jama'a a gundumar kasuwanci ta Nairobi, inda aka rufe yawancin harkokin kasuwanci sakon masu zanga-zanga zuwa ga shugaban kasar a fili yake. A nan masu zanga-zanga ne ke gaya ma GOA cewa ba sa tsoron yin zanga-zangar ko da ana harba barkunan tsohuwa hagu da dama.
The police are trying to scare us away people who have come to peacefully protest.
Rege ya ce 'yan sanda suna kokarin tsoratar da mu, mutane da suka zo zanga-zangar lumana fa. Ni dai na zo don yin zanga-zangar lumana ne, amma shugaban kasa lokaci ya yi da zai yi murabus.
For him, it's time for him to go and resign.
Wani sabon rahoto da Majalisar Ɗinkin Duniya ta ɗauki nauyin haɗawa ya nuna cewa yunwa a ƙasar Sudan da yaƙi ya ɗaiɗaita ta kai wani mataki da ba taɓa gani ba, inda sama da mutane miliyan 25 ke fuskantar yunwa mai tsananin gaske, ta yadda ma wasu 755,000 ke cikin mawuyacin hali, sannan wasu yankunan ƙasar da dama na fuskantar haɗarin matsanancin yunwa. A cikin wata sanarwa da ta fitar a yau Alhamis, babbar daraktar hukumar samar da abinci ta duniya Cindy McCain ta faɗa cewa tawagar hukumar WFP na aiki dare da rana cikin mawuyacin hali don isar da agajin ceton rai, amma duk da haka waɗannan alƙalma sun tabbatar da cewa lokaci na saurin ƙurewa ta yadda ba za a iya daƙile yunwar ba. Cindy ta ƙara da cewa ga duk mutum ɗaya tak da muka iya baiwa agaji a wannan shekarar akwai wasu guda 8 da suke tsananin buƙatar tallafin. McCain ta ce masu aikin agajin jin kai na buƙatar ƙarin kuɗaɗe cikin gaggawa, sannan kuma don a faɗaɗa aikin da yawa ta yadda za su iya bunƙasa ayyukan agajin. Labaran yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Bayan shafa sama da watanni 8 ana wani ɗan yaƙi tsakanin Isra'ila da mayaƙan ƙungiyar Hezbollah ta Lebanon, yanzu ɓangarorin biyu na barazanar tsunduma yaƙi ga dangadan. Amurka da ƙasashen duniya suna fafutuka ganin an kwantar da hankula da kuma fatan ganin an warware rikicin ta hanyar diflomasiyya. Har zuwa yanzu ba su iya nasara ba, kuma da yiwuwar lokacin sasantawa ta hanyar siyasa na wucewa. Muddin yaƙi ya ɓarke, Isra'ila za ta fuskanci babban ƙalubale a Lebanon sama da yadda ta fuskanta a hannun ƙungiyar Hamas a zirin Gaza. Shugaban ƙungiyar Hezbollah Hassan Nasrallah ya gargaɗi Isra'ila a makon da ya wuce cewa ƙungiyarsa na da sabbin makamai da kuma gogewa, sannan ta wallafa wasu hotunan leƙen asiri da aka ɗauko a cikin arewacin Isra'ila waɗanda ke nuna tashar jiragen ruwa ta Haifa da wasu wurare masu nisa daga kan iyakar Lebanon da Isra'ila. Rundunar sojin Isra'ila ta faɗa a yau Alhamis cewa an kashe ɗaya daga cikin sojojinta kuma wani ya ji mummunan rauni yayin wani farmaki a yankin yammacin kogin Jordan da Isra'ila ta mamaye. An kai farmakin ne a Jenin, inda shaidun gani da ido suka bayar da rahoton fashewar wani bam da aka dasa. Sojin Isra'ila sun kuma ce a yau Alhamis sun kai har-har ta sama a garin Khan Yunus da ke kudancin Gaza.
Muhammad Hafiz Baballe kenan aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Yanzu kuma sai taskarar hotonninmu. Wata babbar kotu a Sokoto da ke arewa maso yammacin Najeriya ta ba da umarnin dakatar da tube sarakuna 15 da gwamnatin jihar Sokoto ta Ahmad Aliyu ta ba da sanarwar cire su a can baya. Hakan dai ya biyo ne bayan karar da biyu daga cikin sarakunan da aka cire suka gabatar a gabanta suna kalubalantar cire sun da aka yi wanda kuma suka ce ya saba ka'ida. To sai dai kuma gwamnatin jihar ta bayyana umarnin na kotu a zaman ihu bayan hari. Daga Sokoto, Muhammad Nasir ya aika mana da wannan rahoto.
Sarakunan Tambol da Kebede ne suka garzaya kotu inda suka shigar da kara gabar kotun wadda mai shari'a Kabiru Ibrahim Ahmad ya jagoranta da ta bada umarni na dakatar da duk wani abu da ya shafi tube su. Akan haka ne na tuntubi wani masanin lamuran shari'a kuma mai sharhi akan lamuran yau da kullun barista alkali Sidi Bello akan kome wannan yake nufi a irin doka.
Wannan oda ce ta wucin gadi wadda aka cewa kowa shi koma ma inda suke, watan abinda wannan oda ka nuhi kenan ga sadda aka bada wannan oda to ba za ka koma ce ma sarkin tambuwar tubabben sarki ba, ba za ka koma ce ma sarkin kebe da wannan sarakuna a matsayin tubabbi ba, domin kotu ta dangana ko ta jingine tubiyar da an kai musu har sai ta ji korafin su wanda za su gabatar a cikin wannan shari'a din wanda aka ce ma interlocutory applications ko kuma motion on notice, wato ga lokacin da za a aika musu abokan shari'a su zo su kawo dalilan su ko kuma su karyata ko kuma su hujjantar da abin da sun kai cewa an yi shi bisa ka'ida ko kuma bisa ga shari'a ko bisa matakan da shari'a ta shata na cewa kafin a tube mutum sai an bi su.
To ko ya'yan kasa ke kallon wannan lamari? Barista Sidi Bello yana mai ra'ayin cewa
wannan shi ka nuna cewa demokradiyyar mu ta fara balaga, inda kowane matakan gwamnati da kuma matakan sarautu da wani dan kasa idan ya ji an yi mishi ba daidai ba yana da ikon kalubalantar abin da an ka mishi ba daidai ba ne. Amma fa misali duk wanda ka dauka aiki doka ta baka damar ka aje shi aiki domin kai ka biya ne.
Sunana na shafi Ibrahim Shatima Mainiyo. Eh to dama haka muke tsammani daga kotu ai. Abu ne wanda muke gani ana yi wasu rere. Kotu dama an gina ta saboda kai kariyar ra'ayinka ko kuma hakkinka ko kuma rabar ra'ayin gani an taushe ma sai ka kai domin kotu ta bincika daga abin da ake iddai gaskiya ne. In gaskiya ne ita kuma ta kwato ma hakkinka ga wannan.
Na tuntube babban lauyan gwamnati na jihar Sokoto barista Nasir Muhammad Benci akan ko gwamnati na da masaniya akan dokar da aka bayar na dakatar da ita daga cigaba da tube sarakuna. Barista ya ce gwamnati tana da masaniya sai dai umarnin ya tashi daga aiki da mai an bayar da shi ne ranar 13 ga watan Yuni na wannan shekara, kuma ka'idar irin wannan umarnin sati ɗaya yake yi kafin ya tashi daga aiki.
Dama ita wannan oda abin da aka ce akwai abin da aka ce ma emergency, sai akwai wani abu na gaggawa ake ba shi, da kuma ga abun da wanda mafi yawanci yakan lalace wanda ake buƙatar gaggawa a ba shi ta. To kaga wannan babu ma wani gaggawa ciki, amma dai kotu ta bashi ta saboda nata fahimta wannan kuma wani abu ne daban. To shi sai ta da ita da suka yi su babu masu kara ya zama ihu bayan hari, domin ko da suka yi shaida jiya ko shekaran jiya ko suka yi ta da ita dai ta riga dai ta dade abin da ake nufi da nata ne aka ce mishi efficacy dinta babu shi.
Saboda haka dai suna nan tubabbin su na sarakuna.
Suna nan babu abin da ya canza.
Gwamnatin Sokoto dai a kwanan nan ta fuskanci kalubale daga sassa daban-daban akan batun da ya shafi sarakuna. Duk da yake ta fito fili ta musanta yadda jama'a suka fahimci dokar da take yi wa kuskurima ta nadin sarakuna. Sai dai kuma yanzu haka majalisar dokoki a jihar na ci gaba da aiki akan wasu dokoki, ciki har da dokar da ta shafi sauya fasalin hukumar zakka da waƙafi wadda dubban jama'a ke cin moriyarta. Idan aka sauya dokar wannan hukumar ayyukanta za su koma a hannun gwamnati abinda kuma suka gani zai iya kawo nakasu ga ayyukanta hukumar zakat da waqafi. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya.
A gaida Muhammad Nasir. To kamar yadda muka so mu kawo muku a shirin mu na rana, shirye-shirye sun kankama na gudanar da muhawara tsakanin ƴan takarar shugaban ƙasa a babban zaben shekarar nan ta 2024 na nan Amurka, wato shugaba Joe Biden da tsohon shugaban ƙasa Donald Trump, waɗanda duk suke neman sake zaben su a wa'adin mulki na biyu. Ibrahim Kalmasi Garba ya tattauna da Professor Bello Makama, wani mai fashin baki kan lamuran siyasa a nan Amurka, domin jin alƙiblar da za a maida hankali a muhawarar da kuma irin tasirin da take da shi ga tsarin demokuraɗiyya, musamman a ƙasashen nahiyar Afirka da ba kasafai ake yin irin wannan muhawarar ba.
Na ɗaya dai, a tarihance duk wanda ya samu nasara akan wannan muhawara yawanci da ake yin ta a Amurka ta hanya biyu ce. Za ka iya yin abin da ake cewa kai go under the skin na mutum, ko kuma ka tabo lakarsa, ka tabo wasu abubuwa da suke personal. Na biyu, za ka iya bin hanyar aiki a gwamnatanci da kai a ƙasar kake tunanin saboda waɗannan aikin ya dace a zaɓe ni. Hanyoyin da shugaba Biden zai iya bi ya samu nasara a wannan muhawara da za su tafka da Trump. Hanyar da zai iya bi zai iya cewa ai Trump yana da tuhuma da yawa, yana da kamar tuhuma guda hudu. Tuhuma ɗaya ma an same shi da laifi a jihar New York akan count har 34. To zai iya gaya Amurkawa cewa ku Amurkawa ku buɗe idanku, wannan mutumin fa zai iya zama farzina, ga kuma laifukan da ake tuhumarsa da su. Na biyu, January 6, saboda akwai mutane da yawa da suke tunanin dawowar Trump ba za ta kasance alkhairi ba ga nan da nan ƙasa Amurka, saboda mai jiya ta yi ballantana yau. January 6, kowa ya san abin da ya faru a tarihinci a Amurka, ya tsorata masu gudanarwa ta ƙasar da kuma ma 'ya'yan ƙasar. Zai iya kuma taɓo harkokin gwamnati, harkokin gwamnati kamar bill na immigration, wanda yake duk masana sun yi magana akan cewa da an samar da wannan bill ɗin da zai samar da tsaro a border ta America, da duk wasu abubuwa ba su faru ba akan harkar immigration. Zai iya zancen kan cewa ai mutanen Trump da shi kansa Trump tsatsauran ra'ayinsu ya yi yawa. Sannan kowa ya san magana ta abusha na Amurka magana ce babba. Sannan zai iya taɓa harkar policy na ƙasashen ƙetare. In ka duba shi ma Trump yana da hanyoyi da zai iya bi ya samu nasara a wannan muhawara da za a yi, kamar yadda Bahaushe yake cewa ba faɗa da malam ba daren. In ka duba maganganun da Trump yake ta yi a cikin satin nan kan cancanta Biden kan shugabancin Amurka, kamar ta cewa Biden yana wandarin a taron da aka yi na G7, ya tafi sai da shugabar Italiya ta jawo shi a kan fundraising da aka yi a California, shi ma ya tsaya kamar gunki sai da Obama ya ja shi. Sannan in ka duba harkar immigration ita kanta, yanzu ka duba 'yan Amurka da aka dinga kashewa a kwanakin nan. Sannan in zai iya magana a kan foreign policy, shi ma harkar ƙasashen waje, na cewa ai lokacin da ya yi ba a sami yaƙi ba, ba yanzu in ka duba me yake faruwa a Middle East, me yake faruwa a Ukraine. So kowa yana da hanyoyin da zai bi.
To Prof, kana ganin muhawarar 'yan takarar shugaban Amurka na tasiri kan makomar tsarin demokaradiyya a sauran ƙasashen duniya? Kana ganin akwai wani abun koyi ga Najeriya da ma sauran ƙasashen Afirka?
Abin da zan ce a nan shine ba ma koyi ba, ya dace a ce ƙasa kamar Najeriya da ma wasu ƙasashe na Afirka suna yin irin wannan abu, saboda mulki ne na jama'a, kake nema ko kayi kake son ka ƙara ɗorewa a kansa. Ta wannan hanyar mutane za su iya ganewa cancantarka da fasaharka da ƙwarewarka da kuma manufofinka da ka zo da su za ka yi musu. Yau kuma ku zaɓe ni saboda abinda na yi a jiya, kuma abinda zan muku a gobe.
Professor Bello Makama kenan, mai fashin baki kan lamuran siyasa a nan Amurka, a zantawarsu da Ibrahim Kalmasi Garba. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Assalamu alaikum mai sauraro. Barka da kasancewa da shirin yanayi da muhalli daga nan sashin Hausa na muryar Amurka tare da ni Aisha Mu'azu. Yau shirin yanayi da muhalli zai nazari ne akan matsanancin zafin da ya gingita mahajjata a kasar Saudiya a cikin makon da ya gabata, wanda bayanan ma'aikatar lafiyar kasar ta Saudiya ta ce akalla mutum 1,300 ne suka riga mu gidan gaskiya sakamakon yanayin matsanancin zafin. Abokiyar aiki Hawwa Umar, wacce ita ma ta amsa kira a bana, ta hada mana rahoto akan wannan lamarin wanda za ku ji wani gutsirinta.
Hakika zafin kan sa mutane su rasa ruwa a jikinsu, da hakan kan kai ga illar zafin ya haifar musu babbar illar hawan jini ko ma su yanki jiki su fadi. Babban likitan Alhazan Najeriya Dr. Abubakar Adamu Ismail ya tabbatar da mutuwar hajiyar Najeriya daya a sanadiyar zafin,
wacce mutanen mu suka yi ganganci aka kaita wannan fili. So wannan shine ganganci ne na kin karawa ka kai kanka cikin halaka. Malamai sun yi bayani wannan, saboda haka don Allah har yanzu ba a fita daga Makkah ba, kuma wannan zafin shine ko a Mina ne ko a Makkah ne ko a Haram ne, duka ko ina ne yana nan. So a kiyaye don Allah, riga kafi yafi magani.
Jami'ar labaru ta hukumar Alhazan Najeriya Fatima Sanda Usara ta bayyana yadda suka yi ta kokarin agazawa Alhazan da zafin ranar ya galabaitar.
Da muka fita muna zazzagayawa, Allah kadai ya san yawan mutane da muka samu. Wasu sun jikkita sun fadi, wasu mata ne tafiya ma ba sa iya yi sai kuka. Muna neman su, muna komar da su har mu kanmu muka bata kuma a cikin rana. To kun ga irin wannan, mu kanmu sai mu shiga cikin hatsari. Muna da labarin cewa mutane dewa cikin fararen nan sun fadi sun rasu a dalilin zafin rana. Akwai wadda muka ganta yar bakaci amma ba yar Najeriya ba, ta fadi ana mata irin abin da likitoci suke yi na danne kirjin nan, ana mata la ilaha illallah, ana mata kalmar shahada. To kaga duk wa'annan zafin rana ne, kuma tunda an hana mutane kansu fita kuma ba su hannu ba, ai dole Saudi Arabia ta dace kuma ta sa kowa ya zauna a wuri daya.
Akan wannan batu ne a wancan lokacin na tantabi Professor Adamu Idris Tanko, masanin ilimin kimiyyar kasa da al'amuran sauyin yanayi kuma shugaban jami'ar Baba Ahmad dake birnin Kanan Dabo a Najeriya, wanda ya ce dumamar yanayi ne babban dalilin wannan matsanancin zafin da aka fuskanta a Saudi Arabia, kamar yadda ake fama da shi a wasu sassan duniya, ba cunkoson mutane ba.
Wannan matsanancin zafi da ake samu ake fuskanta a Saudi gaskiya ba wai yau aka fare shi ba, sai dai kamar yadda muke fadi kusan duka kowane yanki na duniya cikin yan shekarun bayan nan abin ya ta'azzara ya fi karfin yadda aka saba samu. Cikin yan shekarun nan kusan wannan yanki gaba daya wanda za mu iya kira Middle East, yanayin zafin su yayi sama. A bana Allah ya sa an yi aikin haji a wannan wata na watan shida, wanda daman lokaci ne da ana samun tsananin zafin rana, musamman wannan yanayi shine wanda rana ke zuwa kamar saka daga 12 rana muka mamuna yanki namu na misali Najeriya, ina bada misali Najeriya 12 zaka ga rana ta raba. To haka su ma duk yankuna na Middle East kusan irin wannan yanayin muke fuskanta. To musamman kuma abin da ya kara ta'azzara shi shine Saudiya na cikin kamar hamada, desert ne. To a desert zaka ga rana ba shi da wani abin da yake shiga ciki kamar ya dan lullube shi, babu hadari. Kuma a duba kamar garin Saudiya zaka ga ko bishiya gaskiya ba su da yawa kamar yadda zaka dauka. So duk wani abu da zai kawo saukin rana gaskiya babu. To wannan yanayi ne mai zafin gasken gaske, ba kawai a cikin garin Saudiya ba, saboda wai a ce alhazai sun taru, a'a yanayi ne na kamar da ake magana na sauyin yanayi ya ta'azzara shi, kuma duk yankin ne ya shafi duk yanki, sai dai ai da yake a Saudi da yake a cikin shirin da mutane ka kaman bana ana da alhazai ana ba da kiyashin wajen miliyan 1,800 suka zo aikin haji, kuma yanayin zafi idan aka sashi a ma'auni na Celsius yakan kai har wajen 52 wanda ko mu a nan arewacin Najeriya gaskiya ba mu cika samun ya kai har 45 ba to amma in ya kai har 52 kaga wannan yafi karfin yadda zaka iya kwatanta shi ga duka mutumin da yake nan Najeriya ma ya fahimta to zafi ne mai zafin gasken gaske kuma na samu wannan yanki na yadda rana take tana kan a dan adam gaskiya zafi ne wanda ba shi da ba zai iya misaltuwa ba sannan kuma da yamma saboda babu hadari zaka ga an sami yanayin ya sanyaya wanda watakila da dare zaka ji sanyin shi kuma ya wani domin babu hadari babu wani gajimare da za a sami yanayin da zai dan rufe to sai ga ranar ta shigo da zafi dare kuma gaba ɗaya kamar ta dauke to wannan shine yanayin da yake Saudiya kuma ba garin Saudiya bane kadai gaskiya yankin ne gaba ɗaya na Middle East
shi kuma Dr. Abubakar Adamu Ismail jagoran tawagar masu kula da lafiyar mahajjatan Najeriya na Bana a hirar shi da Hawwa yayi bayanin yadda zafi yake tasiri ga lafiyar dan adam da irin matakan da matakan kariya da suka kamata mutum ya dauka
shin idan rana ta kai wani mataki ne ma za a iya cewa tana za ta iya cutar da jikin dan adam
eh to gaskiya daga inda rana ta nemi 40 shi kanshi jiki zai shaida cewa lallai wannan ranan ba wacce za a zauna karkashin ta bane ba ba ta da dadi ba kamar hantsi ba kin ga jikin dan adam daga 37.6 zuwa 7 in yayi hau haka in ka kara dugo 3 kenan to ya kai jiki zai dinga canzawa nan da nan kowane dugo daya ka kara jiki yanayin jiki yana canzawa har sai ya kai yadda in har jikin ya koma 40 to na tabbatar miki yanayin jiki na musaka abinci na gudanar da yadda ruwa zai shiga da wasu abubuwa da aka zo daga cikin abincin da aka ci wanda za a aikata shi a jikin tsoka da sauran bangare na jikin dan adam ba zai gudana yadda aka saba ba numfashi ne a ajijiyoyin jini akwai yadda suke yi idan an samu zafi ko roba ce in ta sha zafi za ga ta tale sai yamma ta yi sai kiga tana saki ruwa to dan saboda haka shi ma jiki kusan kamar haka yake in ya sha rana sai kiga duk jijiyoyin jini za su yi kumbura to in suka kumburan nan in ruwan da yake jikinka misali jininka 5.6 ne to in Allah yadda in ka sha ranan nan ko ba kai zufa ba ruwan sai ya zama jinin naka ya koma watakila kamar ko lita 4 kaga ka ragu da lita 1 da wani abu to in ka soma kuma zufa sai shi kuma sai ya kara kasa in ya zufan nan ya janye lita 1 ko lita 1.5 to haka sai kaga yayi kasa yadda ba yadda za ya zama daidai da rayuwar dan adam sai a fadi a shiga a rasa hankali ya gushe sannan kuma watakila har a shiga koma daga nan kuma sai mutuwa Allah ya kiyaye
mai sauraro duka abinda lokaci ya bamu dama kenan a cikin shirin yanayi da muhalli na wannan makon zuwa makon gobe idan Allah ne kowa ne kuma ya bamu aran rai za mu dawo da wani sabon shirin yanzu a madadin dukkanin waɗanda kuka ji muryoyinsu da lokacin ma'aikatan sashin Hausa na muryar Amurka musamman ma Hawwa Umar da Baba Yakubu Makiri da ya daidaita mana sauti ni Aisha Mu'azu nake cewa mutara a shiri na gaba
to madalla wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16:25 da kuma 31 a jamhuriyar Niger kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5 haka kuma a kowane lokaci ana iya zuwa shafukan mu na internet voahausa.com ko kuma sashihausa.com lokaci yayi da za mu ba ku damar kiran waya domin bayyana ra'ayi kuma kamar yadda muka faɗa a farkon shirin muna son jin ra'ayoyinku kan wannan muhawara ta yan takarar shugaban kasar Amurka da kuma irin tasiri ko kuma muhimmancin taga demokradiya a kasashe masu tasowa musamman na nahiyar Afrika. Lambar da za a kira mu ita ce 0202 wato 0202980650 wato 0 kenan ba 550 ba 0 kada manta fa a so masa ka alamar tarawa da daya katin a saka lambar wato lambar kamar da nace 0202980650 amma fa sai an sa alamar tarawa an kuma ƙara daya kafin a saka wannan lamba din. To kamar dai kullun a haruwa yau dai mun soma ne a jihar Nasarawa wace kallayi daga jihar Nasarawa na Nasarawa kana tare da mu to ina ga da alama na Nasarawa layin naka bai samu shiga ba 0202 980650 ita ce lambar da za a kira mu kuma ya bada gudunmuwa kan wato kamar yadda muka bayyana muku irin wannan muhawara ta yan takarar shugaban kasa inda duka yan takara za su zo domin su bayyana wa jama'a irin shirye-shirye da kuma tsare-tsaren da suke da su ba kasafai kakan sami irin wannan a kasashen mu na Afrika ba shin ya kuke ganin ya kamata a fito da wannan shin ko irin wannan zai iya tasiri ko wani alfanu ga demokradiyyar kasashen mu wannan shine za ku kira ku bayyana mana ra'ayinku muna tare da wani kallayi ne wace kallayi to ina ganin line nashi dai yau kila da alama akwai dan tangarda ta na'urori to kamar yadda muka bayyana dai to muna da wani kallayi daga jihar Yobe wake kallayi daga Yobe hello wake kallayi daga Yobe
Niger
eh daga Niger okay to wake magana menene kuma ra'ayi a gurguje saboda lokaci cigaba
Niger
mun ji a gurguje lokaci ya tafi
to hakikanin gaskiya mu dai demokradiya ba abin ta haro muna a Najeriya sai tashin hankali da kashe-kashe da sauransu saboda haka mu gaskiya demokradiya dai ba ta dace da mu ba wasan mu dai ya kasance Allah ya kawo mana sauyi mafi alkhairi
to muna
ce fata kenan amma demokradiya kwata-kwata ba ta muna ba a Najeriya
to muna maganar wannan muhawara da ake yi kamar irin wanda za a yi yau tsakanin Donald Trump da kuma shugaba Biden muka ce ya kamata a rika yin irin su kasashen mu kuma wani tasiri za su iya yi
gaskiya bai wahala kasashen mu tsakani da Allah saboda su can demokradiya sun riga sun san kanta sun sai da su sarrafa ta amma mu nan ma ba mu san halin da ake tsari da aka dosa ba a yanayin mulki irin na demokradiya gaskiya
to madalla to muna godiya kwarai da gaske bari mu je saboda karancin lokaci da kuma matsalar da muka samu ta na'ura kiran karshe a Niger wake kan layi a Niger muna da wani akan Niger wake kan layi daga Niger to masu saurari ina ga saboda karancin lokaci iya abin da zamu iya dauka kenan saboda lokacin da aka diba wa shirin ya riga ya kare saboda haka bari mu je ga labarai a takaice inda dan sauran lokaci
masu zanga-zanga sun sake koma kan tituna a Nairobi babban birnin kasar Kenya a yau Alhamis suna masu cewa ba sa tunanin maganar da shugaban kasar William Ruto ya yi na dakatar da kudurin doka haraji da ba amince da shi ba ta gaske ce
to hafi saboda karancin lokacin nan za mu dakatar da kai a masu rare nan za mu yi sallama da ku sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za a ji mu da wasu sababbin shirye-shirye yanzu a madadin shi Hafiz Muhammad Hafiz Baballe sai kuma Baba Yakubu Makeri da ya shirya sauti ya kuma shirya mana shirin gaba ɗaya da ma injiniyan mu na yanzu Rap McLean ni Murtala Faruk Sanyin na ke muku fata alkhairi ma'assalam.